Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci Amina Buhari Aune ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya na halartar taron kasashe 7 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G7 a garin Biarritz dake kasar Faransa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tarbi takwarin aikin sa Trump da sauran shugabannin dake halartar taron inda daga baya suka yi wata liyafa ta kasaita. Liyafa ita ce ta biyu da shugabannin suka yi a Biarritz duk da cewa a jiya Trump ya yi barazanar saka haraji kan wata barasa da ake shiga da ita Amurka daga kasar ta Faransa. Sai da jidda haka shugabannin biyu sun ƙara jaddada aniyarsu ta yin aiki tare yayin da suka zanta kan jerin bututuwan da suka shafi sauyin yanayi, yakin Libya da na Syria da Koriya ta Arewa da Ukraine da Iran da kuma yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a yankin Sahel. Kungiyar Taliban ta ce tana fatan a yau Lahadi za a kammala tattaunawar da take yi da Amurka wacce za ta bada damar a cimma matsaya kan yadda za a kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru 18 ana yi. Zaman tattaunawar tsakanin bangarorin biyu dake takaddama wanda ake yin shi a karo na 9 ya gudana ne a inda aka saba yin taron wato a kasar Qatar dake yankin tekun fasha. Tawagar Amurka ta samu jagorancin jami'in diplomasiya Zalmi Khalilzad wanda ba Amurka ne dan asalin kasar ta Afghanistan. A jiya sabar kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya fada wa muryar Amurka cewa bangarorin biyu suna kokarin shata yadda dakaran da Amurka ke jagoranta za su janye daga kasar ta Afghanistan. Zanga-zangar da aka yi a Hong Kong a ƙarshen makon nan ta jirkice ta koma tarzoma a karan farko cikin makonni biyu yayin da ɗaruruwan masu boran sanye da bakaken tufafi dauke kuma da kulaken wasan ƙwallon baseball suka yi ta jifan ƴan sanda da wani nau'in bomb da ake hadawa da gas da kuma yin amfani da blow-blow wajen jifan ƴan sandan. A nasu bangaren 'yan sandan sun yi ta amfani da kulake da hayaki mai sa kwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar waɗanda suka datse titin da ke gaban wani ofishin 'yan sanda da kuma na wani rukunin shagunan kasuwanci. Yayin da zanga-zangar ta Hong Kong ta shiga wata na uku masu boron sun tumɓuke turakun wutar lantarki gudun kada a makala na'urorin ɗaukar hoto a jikinsu domin tattara bayanan masu zanga-zangar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararru a fannin tsaro sun ce shawarar da Koriya ta Kudu ta yanke ta janyewa daga wata yarjejeniyar musayar bayanan sirri tsakaninta da kasar Japan ka iya haifar da matsalar da za ta shafi tsaronta. A cewar masanan matakin zai iya rage karfin da take da shi na kare kanta daga barazanar Koriya ta Arewa. A ranar Alhamis hukumomin Seoul suka bayyana cewa za su kawo ƙarshen wani shiri na musayar bayanan sirri da hukumomin Tokyo. Matakin da suka ce sun ɗauka saboda farkon watan nan Japan ta cire Koriya ta Kudu daga jerin kasashen da take dasawa da su a fannin kasuwanci. Tun a watan Yulin da ya gabata dangantaka tsakanin kasashen biyu take ta raunana kan takaddamar da ta samo asali daga yadda kamfanonin Japan suka yi amfani da 'yan Koriya ta Kudu wajen yin ayyukan karfi a zamanin mulkin mallaka da kuma lokacin yakin duniya na biyu. Bayan wani taron gaggawa da aka gudanar, Majalisar Tsaron Koriya ta Kudu ta nuna damuwa kan yadda makwabciyarta ta Arewa ke ci gaba da gwajin makamai masu linzami, duk da cewa ta kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa da take yi da Amurka. A ƙarshen makon da ya gabata ne Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami nau'in ballistic, matakin da ake ganin ya saba alƙawarin da ta yi wa shugaban Amurka Donald Trump cewa za ta dakatar da gwaje-gwajen makaman. A farkon watan nan, shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa shugaba Kim wato Kim Jong-un ya alƙawarin dakatar da gwajin makaman tare da kuma nuna sha'awarsa ta komawa teburin sulhu idan har Amurka da Koriya ta Kudu suka kawo ƙarshen atisayen da suke yi. Tsohon ministan kudi a India Arun Jetli ya rasu a wani asibiti dake New Delhi babban birnin kasar watanni bayan da ya ajiye aikin sa saboda rashin lafiya da ya ta fama da ita. Jetli mai shekaru 66 wanda ya rasu a jiya asabar makusanci ne ga Prime Minister Narendra Modi wanda shi ake dora wa nasarar yin garan bawul ga tattalin arzikin India matakin da a karan farko ya samar da kasuwa ta bai daya tun bayan da kasar ta samu yancin gashin kai a shekarar 1947. A zamanin marigayi Jetli ne Prime Minister Modi ya aiwatar da shirin yin watsi da kashi 86 cikin 100 na daukacin takardun kudaden kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu raro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. Kotun koli ta kore wata karar zabe da PDP ta yi kan kalubalen da zaben shugaba Buhari karo na biyu. Mun san bamu ga amfanin zaben yan majalisar dokoki ba. Da za a maida su naucin gadi ma a ra'ayin wasu yan siyasa. Zabin dan Taraba matsayin ministan wuta ya burge mu dan aikin wutar Mambila. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Kotun kolin Najeriya ta yi watsi da daukar kara da babbar jami'ar adawa PDP da dan takarar Atiku Abubakar suka shigar suna kalubalantar wani hukuncin kotun zabe da yace PDP ba ta maida raddi ga bukatar APC ta korar karar ba. Kotun koli dai ta amince kenan da hukuncin kotun zabe da ke zama a kotun daukar kara da ya nuna PDP ba ta yi bayani kan bukatar korar karar da APC ta shigar ba. Bukatar da aka nemi kora ta hada har da duba kayan zabe dan kafa sheda da kotun kolin tace lokacin yin hakan ya wuce. Za a ci gaba da sauran hukunci kan wannan kara da PDP ke cewa APC ta murda zaben da hadin kan hukumar zabe wanda ya ba wa shugaba Buhari wa'adi na biyu. Duk da hakan dai kakakin PDP Buba Galadima na nana ta kwarin gwiwa.
Baka ga mutanen mu da suke zuwa daga Barna da Yobe sun tare su a hanya suna ta dukan su ba da kulki. Ai sai a hana waɗansu zuwa.
Injiniya waye ne ya tare wani a hanya?
Kai baka sani ba? Dan da ke shaidun mu an hana su zuwa ba da shaida. Yanzu a baki na zaka fara ji? Duk kafofin labarin da suka wato kai ma wato kana musu aiki kenan kana musu lauya. Baka fada ba kenan.
Injiniya mu koma karshe kan maganar shugaba Muhammadu Buhari ka ce kai kafi sanin sa. Me ka taka yasa ka fadi?
Don ni nayi aiki da shi kuddukus shekara 15. Akwai wanda ya haka a siyasance
ba mu labarin menene sanin nasa da kusan mun shayin wannan magana sanin nasa ne yasa da ka kare shi da kazo kuma ka fahimci wasu abubuwa kaga cewa bai dace a mara masa ba ko
daga baya ne muka fahimci ko waye shi kuma mun gaya wa al'ummar Najeriya cewa bai cancanci a zabe shi ba. Na farko duk lokacin da zamu shigar da takaddun sa gun hukumar zabe sai ce da Musa tickets din shi suna hannun soja. Ran nan kwatsam ina kallon network news sai wani brigadier general wanda ake kira military secretary ya to yace ba su da takaddan ko tsire na General Muhammadu Buhari. Me yake na yayi mana kuma ka san General Muhammadu Buhari ya taba tara mu 2011 har yayi kuka da hawaye kai din nan kai ka dauki hoton sa kai ka dauki muryar sa yana kuka yana alƙawarin cewa daga wannan ya danna tsayawa zabe me kan shi tsayawa 2015 in mai gaskiya ne shi ko in mai magana ɗaya ne shi.
Mutane ne suka ce suka takura shi suka ce shi kadai suke so ya tsaya takara.
Yanzu in ina da ra'ayi duk Najeriya suka taru sai in canja ra'ayina sai in tsaya ni kadai in mai ra'ayi
to amma injiniya mutane ba za su yi mamaki ba cin mutum ana cewa takardun sa suna wajen soja amma yayi shugaban kasa yayi gwamnatin jihohi masu yawa kamar hankali ma ba
zai yi amma tambaya aka ce yana din yana magana da turanci ko baya yi nace eh yana magana da turanci to shi kadai ne Idi Amin ma yana magana da turanci ya je makaranta ne kuma har field marshal ya zama Jin Bodel Bokassa na Central Africa yayi shugaban kasa har yayi sarkin sarakuna na mulkiya na kasar Central Africa ya taba sanin hanyar ma makaranta kuma a nan kasar kasan Alhaji Tanko ya kasai shekararsa kusan 90 da wani abu yanzu tanko ya kasa ya taba sanin hanyar makaranta amma yanzu ko gwamnatin Gwalangwam bai sai nuna masa hanyar turanci ba amma ina takarda ina kwalin shine muke magana ai tsarin mulkin kasa yana cewa kwalin yake zance ba Hausa da kake ji ba ni ba Hausa ne ni uwata da ubana har suka mutu ba san kalma ɗaya na Hausa ba gashi yanzu ina iya Hausa da kowane irin mutum
injiniya sun ce dai ko yayi makaranta wasu magoya bayan sa kenan ko bai ba shi haka suke son sa
to ai jahilai ne inda ba su sani ba ana zancen doka kai zancen san rai
dama shari'ar zaben kan kai koli ne a kotun koli ba mamaki wasu manyan magoya bayan shugaba Buhari a duk lokacin zabe irin Abdulkarim Dayyabu da Musa Yola ba su daina cattakan lamarin majalisar dokoki ba duk da bayyanar gwanayen gwamnati Ahmad Lawan da Femi Bajabiya Mila a matsayin shugabannin babba da karamin majalisa farko ga abin da Abdulkarim Dayyabu ke cewa na bukatar rage kaifin majalisar
ka duba yanzu tarayyar Najeriya da muke ciki masu yin dokoki wannan duk gwamnatin duniya ana yin ta ne akan abu biyar kare rayuka da lafiya da dukiya da mutunci da imanin mutum shine addininsa wannan duk inda babu to gara a ce ba mulkin nan ka san da ni da kai da mu da iri-irin mu ba mu da kowa ne da zamu dogara kare mu mu zo mu dogara da Allah mu dogara da kanmu kare kanmu saboda haka duk inda babu kaga illa ce gara ba mulkin saboda in babu zamu san wannan ko mai dauki mataki amma mun dogara cewa gashi akwai kuma babu to saboda haka ya kasance yau masu yin dokoki sun ga dama sun ware wa kansu albashi na ₦10,015 a wata ₦10,015 ko shugaban kasar Najeriya baya karɓar albashin ₦3,015 din abu da suke ciba wannan su suka ga dama suka tsara kansu albashi shi shugaban kasar ba zai iya hana su ba wace irin siyasa ce wannan wani irin mulki ne wannan a kasar da ake 90 ko kuma ₦90,000 na mutanen Najeriya suke abin da ake kira below poverty line kasar da kasan talauci ba sa samun abin da yake ₦1,360 a rana daya ikasance mu muka fi kowa bara mu muka fi kowa cututtuka abin da suke cewa abject poverty hunger and diseases cututtuka ba magani ko da da ba mu hakomai akwai asibiti kyauta magani kyauta abinci asibiti kyauta makaranta kyauta ilimi kyauta gurin kwana kyauta sutura abin da kyauta sabulun wanka kyauta komai kyauta sai yanzu muke da hakomai ₦2,000,000 da ɗaruruwa kulli hatta kai ana sai da shi ₦130 zuwa ₦140 a ganga daya amma sai dai a ce wani sai mulkin sun fi kowa kudi a duniya amma kuma ƴan kasar da ike mallaka su ne halalai su ce sun fi kowa talauci
Alhaji Abdulkarim Dayyabu kadara ma haka ake biyan su a wata din wasu da yawa suna cewa zaben su ake yi suna da jama'a akalla kowane misali wani dan majalisar da ta zaka tare kamar mutum yana wakiltar kusan kamar a ce mutum ₦2,000,000 a mazabarsa kuma duk lokacin da yaje ziyara mazaban nan cikin waɗanda suka taya shi yakin neman zabe ba za su rasa zuwa su kawo masa matsaloli ya raba kuɗin nan tare da su ba
to kadara maka ci so in yi ba hakan bane to in ba hakan bane ko kana tsammanin kadara zai kaje ka bincika ai dan jira ne kai ka tabbata ni ina ga maka dai osoro ta tribule na gamsu cewa ₦10,015 sama da haka ake biyan su tunda na tabbata maka cewa sanata a America albashinsa na kasarsa wanda yake dauka a Najeriya ya ninka so 8 waccan kasa ce waccan karfin arzikinta ya ninka namu so 800 ko so 1800 amma kuma albashinsu 1/8 na dan Najeriya da ake cikin wannan baman bala'in talauci da yunwa da cututtuka saboda wannan kasa da sunan siyasa ba ɗan siyasa bane ba masanin siyasa bane ba wanda suke da bukatar sun siyasa bane a kasan nan yau an wayi gari abu hudu ba shi da amfani arzikin kasar nan ba shi da amfani mutanen kirki ba su da amfani ilimi ba shi da amfani hankali ba shi da amfani da ana amfani da su da duk wannan musibar mu shiga ba saboda arzikin an wawo shi mutanen kirkin an gofantar da su ilimin ba aiki da shi hankalin ma ba aiki da shi to ka ga mutane za a fara ke da za a zo a ce kurin mutum baka san da ka inda izo ba sai ka zo ka bashi mulkin kasa ko mulkin gari ko mulkin karamin hukuma ije abin da iga lama dan ina samu ka wani abu wanda kake cewa wai yana zuwa ya samu su wani abu yake samu su duk abin da samu su zai samu su ₦1,000,000 ne a cikin ₦10,015 din to duk sance ne na bayan da za a yi ai ba haka tsarin yake ba da da aka yi siyasa ta jamhuriya ta ɗaya da ta biyu haka ake yi ai maganar shi ne akwai abubuwa na kyautata rayuwa wannan wajibi ne a rika yi wa mutane su daga kudin baital mali ba wai ka zo ka san musu abin da ka san musu ba dan san musun din ma yi ma wani bangare ne na abin da ake kira corruption
dattijin siyasa Musa Yola ko ya bugo waya ne yana mai cewa sun bi ma ga amfanin majalisar ba
kun ba abin da ya dame mu kuna ta magana akan wasu daban ai majalisun nan sune damuwar mu mutane ba su da sakamako ba su sakamako ba mu da zai ba sakamako majalisun nan dukan nan na ce har azuwa ci mu amma kuma su kuke da kudi su kudin su baya tsayawa kuma su ba kansu hutu su ba kansu albashi su tsayawa kansu mota kuma an ce mu mu zabe su in suna da amfani mu zauna a adjustment mu tabbatar muna da control a kansu na kashe mana kudin da ba su da amfani ko ba a soke su ba ai adjustment abin ya zama suna da karkashin akwai control a su in ma utu za su sai an sai an su a ba su in ma kudi za a bi a samu hukumar da za su lura da in albashin su abin da ya kamata a musu an taba haka wannan ne ko kana haka haka American din take asibiti ba kudi makaranta ba kudi soja ba kudi ɗan sanda ba kudi ajiri ba kudi wuta ba kudi mining ba kudi amma wasu ma wanda ba su da aikin yi sune suke da kudi
waɗannan fa zaben su ake kamar yadda ake zaben shugaban kasa da gwamnoni su ma haka ake kada musu kuriya
a shi an zabe su amma shugaban kasa ba ana control din sa ba bai yanke albashin sa yace shi rabi zai ka ba ba ko ba yana da control ba dan majalisan sun ce ban kunci zai control din sa duk kuma yake control din su ina neman ga tambaya mai kowa yana cikin mu duka yan Najeriya nan ban kire kowa ba ne mai a cikin muka a cikin sai kar asirin nan wani amfani ne muka ga majalisun nan su kai mana daga na tare har na jiya amma mun ga sun gina wa kansu gidaje su ba abin da ba su yi wa kansu ba mu kuma mai haka mana
da yaddan Allah zamu shiga majalisar dokokin mu kawo muku martani yan majalisar ta tara ganin da sabbin ministoci ko inda shugaba Buhari ya zabge ma'aikata ɗaya ta lantarki da ke cikin ukun da a baya ke hannun Babatun da Fashola ya danka wa Salim Mamman daga Taraba hakan ya yi wa injiniyoyin jihar ciki da Ahmad Zakari Guroji daɗi suna masu cewa ba mamaki kafin zaben 2023 za a kammala aikin wutar lantarkin Mambila
kowa ya san yadda shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dage akan tabbatar da Najeriya ta samu wutar lantarki mai daurewa kafin wa'adinsa ya cika basirar da shi mai gida ya amfani da shi wajen ɗauko ministan wuta daga jihar Taraba jihar da wannan dam ɗin Mambila Hydroelectric Power ɗin yake ambasadan Najeriya na kasar China mutum ne da ya zo daga arewa maso gabas kasancewa su biyu duk daga arewa maso gabas ne kamfanoni guda biyu da za su gina wannan dam ɗin lantarki daga kasar China suke mai gida yana neman ya ga ya harhada duk abin da ya dace aikin nan ya tafi akan lokaci dole ne wa'annan mutanen za su hada kansu don tabbatar da ganin an samu nasara a wannan aikin kuma ministan wuta na da Fashola ni ina ganin ma yana daga cikin abubuwan da ya sa aka samu cikas wajen tabbatar da wannan aikin a shekara hudu da suka wuce a baya.
Injiniya za mu jira da yardar Allah mu ga ranar da za a kaddamar da kammala wannan aiki da aka fi shekaru 40 ana magana a kai. Masu sauraro duk da wanda muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ba dai ga batun cimaka, yanzu a yace ba wata matsala da ke adaba 'yan Najeriya kamar matsalar tsaro, lamarin da ke neman hana jama'a bacci a yanzu.
Sunana Abubakar Muhammad Adamu. To gaskiya tsaro a iya cewa an samu ta fuskar ta'addanci na Boko Haram. Tashi-tashin bama-bamai sun takaita yanzu ba a samu da kuma zuwa garuruwa kanana ana konawa ana koyin jama'a. Amma gaskiya kamar a iya cewa ta ɗan sauya zani ba ta sauya zani ba domin yanzu kuma abun ya canja ya koma garkuwa da mutane da kuma fashi da makami. Amma dai tsaro an ɗan samu daidai gurgudu. Muna fatan shugabanni za su tashi haikan wajen kakkabe wannan matsala ta ainihin masu garkuwa da mutane da kuma satan dabbobi. Yana da kalubale a gabansa sabon ministan tsaro domin dole ne ya tashi haikan wajen yaki da masu garkuwa da mutane, ya tashi haikan wajen yaki da wannan matsala ta fada tsakanin manoma da makiyaya, ya tashi haikan wajen yaki da ainihin fashi da makami.
Sunan malamin mai jama'a da mu daga ɗasin karamar hukumar fuffuwar jihar Adama. Ta wani bangaren an samu, ta wani bangaren kuma da saura. Kaga ta bangaren tashin bama-bamai wannan da sauki, amma gefen garkuwa da mutane da kuma takurawa Fulani musamman makiyaya a gaskiya wannan kam da saurari na kama.
Rashin hadaka tsakanin hukumomin tsaro na ko cikin lamuran ma da ke jawo ci baya, kamar yadda ko ya faru cikin kwanakin nan sa'ilin da aka kama kasuwan gwamnatin dan garkuwar jama'a na Hamisu Balawa Dume a garin Ibbi, wanda kotuni ma kafa kwamitin bincike. To wai ko me masana ma ke cewa ne game da batun matsalar rashin hadaka tsakanin hukumomin tsaro a yanzu? Malam Ahmad Tukur Jada, wani tsohon soja ne da ya sadaukar da rayuwarsa wajen kare diyaucin Najeriya, ya ko daganta abubuwan da ke faruwa da abun takeici.
Wato abun da ya faruwa Ibbi tsakanin waɗannan ma'aikatan musamman hukumar rundunar soja da ƴan sanda abun kunya ne a ƙasar nan. Babban abu kunya ne sanzan banga hujjan da mutum yana kan aikinsa. Ah, misali don ka sayar da ni ban saya ba, doka ne ta baka dama ka bude min wuta ne? Babu zaka bi ni ne ina na je ina zan je. Me yiwa su yi wanda za su yi a wannan lokacin hasari ne ba su yi sai ba don yadda suka samu kansu da daman da suka samu.
To sai ga kaman kan cewa ko ne ma tunan daga da ake abun shine ba a samu abin da ake kira coordination tsakanin bangarorin jami'an tsaro na Najeriya. Akwai wannan matsala,
babban matsala ne sosai, masallan hadin kai da ba kowanne hakkin sa yi aikin sa. Ita police ba ba su dama sun yi haƙoƙin su, ba sannan in sojan kanta in ba son zuciya ba kam ya za a ce mutum gashi nan da kadinniya masai na yanzu don na son soja ko kuma dan basarkin bakan na da hankwa ne da zan kama mutum daure? Ai duk mutumin da ka sani da hankwa ya daura, ka tabbata police ne ko wani NDLE ko wani abu.
Mako wannan zan dan sandan ASP Yakubu Sule yace ko dole fa a koma na dauri, muddin ko ana son fidda dan luma daga bewa.
Al'amarin mu hakikanin gaskiya akwai relationship sosai tsakanin mu da sojoji. To abubuwa yanzu sun ji sun dagule gaba su daya. Za ka ga cewa ana aikin nan wayannan suna daban, wayannan suna gabar, wayannan suna yamma, wanda yake kuwa a hankunan gaskiya bai kamata ya zama haka ba.
To kuma yake jawo haka?
Eh, to yanzu ka san abubuwa ne wadda yanzu za ka ga cewar ana nuna ilimi, wayannan suna fraudin masu suna da ilimi kan harkokin operation, wayannan suna nuna cewa ra'a su sun fi kaza da kaza haka, wadda yake kuwa ba haka ba ne.
To me ya kamata a yi?
Abin da ya kamata a yi a nan shi ne, ita gwamnatin tarayya federal government ta tuwaye ta dinga kiran bita tsakanin jami'an tsaro, army, police, civil defense and others. Kaga idan ta kira su ko da lokacin suna bita tare, za su iya tafiya tare ba tare da samun matsala ba. Amma yanzu za ka ga cewa wayannan suna nasu daban, wayannan suna nasu daban. To yin ana cikin yin haka din nan za ka ga cewa ba a samu abin da ake so ba.
A wasu lokutan akan ga jami'an soja da 'yan sanda da masu civil defense suna aiki tare da sunan aikin haɗaka. To ko anya kwalliya kan biya kuɗin sabulu kuwa irin wannan aiki na haɗaka? Suleiman Baba shine kakakken rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar Adamawa. Ya ko bayyana alfanun wannan haɗaka?
Tasirin da ke tattare da cikin haɗaka na aikin tsaro shine na farko biyan bukata, na tabbatar da cewa dukiyoyi da rayukan al'umma sun karu. Da umman a cikin rundunoni da muke da su a ƙasar nan babu runduna guda ɗaya ta tsaro wanda za ta iya bugun kirji ta ce ita kaɗai za ta iya wadata al'ummar ƙasar nan da tsaron da take buƙata. Wannan kenan. Na biyu, duk wata runduna da ka gani wadda gwamnatin tarayya ta kafa, akwai wasu muhimman ayyuka wanda aka ɗora ma ita kanta wannan runduna, wanda ke taimakawa wajen ba da tsaro. Da haka akwai rundunoni musamman wanda ayyukansu shine farauto waɗanda suke aikata miyagun laifuffuka a bincike su a gabatar da shugaban kuliya. Akwai rundunoni kuma waɗanda su haƙƙinsu su ne su tattara bayanan sirri musamman domin ba da wa ga hukumomin gwamnati domin ɗaukar matakai da take buƙata. Akwai rundunoni waɗanda ayyukansu musamman shine su kare dukiyoyi da rayukan al'umma. Da haka idan aka haɗa hancin waɗannan rundunonin gaba ɗaya, aka sa ƙasar ma na a gaba, misali manufa ta ba da tsaro ga al'umma da tabbatar da cewa dukiyoyinsu da rayukansu sun karu, sun za ka samu tasiri ainan, za a cimma muradi, za a samu yawan jami'an da ake bukata, kowa zai kawo ƙwarewarsa ta fannin da aka san shi ya ƙware na aikinsa, a zo a haɗa karfi domin a tabbatar da cewa an samu biyan bukata na bada tsaron da ake bukata.
Masana dai na mako gani rashin samun bayanin boya tsakanin jami'an tsaro na wani farmaki ko kuma same da za a kai kan ko iya haifar da illa. A cewar tsohon soja Ahmad Tukujada,
a yadda ake a dokance ma misali don na hukumar sojan zan aiki a ganye misali zan je wurin DPO na ganyen gabatar da kaina don mai yiwa zan iya bukatar sa ka fahimci matsalan ko don zan iya zuwa in yi aikin ba tare da waɗanda babba abin da ake tsoro fitar da bayanan da gun waɗanda ake nema ina cikin waɗanda zannanin ulumman ne ko da ma'aikatan ne za iya samu akwai wanda suke da dan alaka na tausayawa zai ga ko dan abin da yake samu ba zai bada dama a gabatar da aikin ma zai iya hana ruwa gudu to haka a takaice in aka sanar din sai a bar su su je su yi aikin sun ba su bukatan wani taimako sai su gama su da su ce sun gama sai su fito dama akan yi haka
a kasashen da aka ci gaba kan mazan jiya wato waɗanda suka ajiye kake kan bada nasu gudumawa wajen ayyukan tsaro ko da yake a Najeriya da alamun ba kasafai akan tuntube su ba domin gano bakin zare a cewar ASP Yakubu Sule.
Eto kasan yanzu al'amura ne suka gurbace kaga tsofin jami'an tsaro din nan din dai muddin har za a dinga neman su ana samun shawarwari a gare su akwai lokacin da aiki zai tabarbare. In ya tabarbara ka nemo sanda su za su warware in dai muddin har za a samu ana yin hakan din to a haukulin gaskiya za a yi nasara dari bisa dari kan duk abin da kake gani yana faruwa.
Kuna ganin ku tsoffin jami'an tsaro idan aka bukace ku za ku ba lokacin ku bayan kun ajiye kake.
Yo Allah na tuba mu mutane ne mu yan Najeriya ne sannan kuma dan ka duba za ka ga cewar fatin din nan muna yarwa kasanmu ne.
To wai ko me ya kamata hukumomin tsaro suke yi domin kulla take bin kudin sabulu?
Duba duk kasashen duniya inda ake samun matsaloli na tsaro fifiko ne wata rundunar take nunawa akan wata ta nuna cewa ko ita tana tankaho ita aka fara kafawa ko kuma ita tafi yawan jami'ai a cikin ta to wannan ba abin da yake haifarwa sai dai a samu nakasu ga harkar tsaro abubuwan da suka faru a duniya ta rusa tagwayen gine-ginen nan na cibiyar kasuwanci ta duniya ta America ta fito mana a fili ta nuna duniya cewa babu wata runduna guda daya da za ta iya bawa kowace al'umma ta duniya ko kuma kowace ƙasa tsaron da take bukata ita kadai ba zai yiwu ba dole sai an hada rundunonin nan da gwamnati take da su tunda dukkan manufofinsu guda ɗaya ne na tabbatar da dukiyoyi da rayukan al'umma sun karu.
Suleiman Baba kenan da ke ma zama kakakin rundunar tsaron farinka ta Civil Defense a jihar Adamawa kuma fata ko shine Allah sa ake samun wannan hadaka a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola, a Najeriya.
Madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan Sashen Hausa na Muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.